الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أكمل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا تكن كراتون لكافٍ التجريد الصريح والذي في شهر على مختصر سجيد البخاري na Az-Zubaydi satin da ya gabata mun karanta muqaddima na wannan littafin wannan nace insha Allah wannan satin kuma za mu yi bayani a sakaice kan shi mai littafin da kuma asalin mai littafin da kuma mu shiga cikin ainihin karatu. Asalin mai littafin shi ne Imam al-Bukhari, wannan sunan littafin kuma Sahih al-Bukhari. Mun yi bayanin sa gurgurdan abinda shi ne wallafa littafin wato Az-Zubaydi, wanda ikhtisarin Sahih al-Bukhari ya yi bayani bayanin Imam al-Bukhari ne a takaice. Imam al-Bukhari shi ne Abu Abdullahi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughira bin Barjiza al-Bukhari, da duk wanda ya karanta arba'una hadith yana da karanta wannan littafin kamar yadda na kawo ta. Imam al-Bukhari an haife shi a wani gari da ake cewa Bukhara, wanda yana cikin Biladul Faris, kawace Kurakan, wata garuruwan Faris. Sai sa Imam al-Bukhari ba Bukhara bai bane, Bukhari sai ne, amma kuma ya yi abin da ya gabe Larabawa da yawa. Saboda haka garin Bukhara yana wajejen irin su Iran da maƙwabtansu. Imam al-Bukhari an haife shi a 13 ga watan Shawwal, hijira tana 1000, na hijira tana 194. Sannan babban malami ne, malamai sun yabe shi yabo kala-kala. Cikin yabon da aka masa akwai malamin su Suleiman bin Harb, kuma ya kalli Imam al-Bukhari yake ce masa haza sai kono lahu situ, wato wannan zai kuma yana da amfakuwa, ma'ana Imam al-Bukhari zai shahara a duniya, a duniyar ilimi. Za a ji shi ko'ina ana ba da labarinsa, ana cewa Imam al-Bukhari. Yanzu duk inda duniya ta je, duk inda ilimi ya je a duniya, ba inda Imam al-Bukhari bai je ba, ko'ina akwai sunansa. Sannan malamai suna da wani hasashe ne idan suka kalli mutum sai su ga alama wannan mutum ne da zai amfani da jama'a. Saboda Hausawa sun ce juma'ar da za ta yi kyau tun da garin Laraba ake gane ta. Abinda Imam Mali ya kalli Imam Shafi'i ya ce na ga kana da wani hakikar kalli shi shi da kalmar Allah, ba alaman zai zama wani abu kidan a duniyar ilimi. Abdan bin Uthman al-Marwazi yake ma ra'aytu bi aini shabban absara min hadha wa ashara ila al-Bukhari. An taɓa jin matashi da ido na ba mai basira irin wannan sai nuna Imam al-Bukhari, tun yana matashi mutum ne mai basira. Abu Qatada bin Sa'id yace jalastu al-fuqaha wal-zuhad wal-ubbad kama ra'aytu munzu aqaltu mithla Muhammad ibn Ismail wa huwa fi zamanihi ka Umar fi sahaba. Na zauna da malamai da yawa fuqaha, wato malamin da suka san shari'a na musulunci ko hukunce hukunce na shari'a. Na zauna da masu gudun duniya da yawa, masu ibada da yawa. Yace amma tun da ya yi hankali zan taɓa ganin irin Muhammad bin Ismail shi ne Imam al-Bukhari. Yake kuma a zamaninsa kamar Umar ne a zamanin sahabbai. A zamanin sahabbai Umar babu wanda bai san shi ko bai san ɗaukakansa ba. Saboda haka ne yake cewa da kana al-Bukhari cikin mafa da kana ayatan, da Bukhari yana cikin sahabbai da ya zama aya, wato da ya zama wani shahararre, wani gudu a cikin sahabbai. Inda za a dinga nuna shi da yatsa kamar irin su Abu Bakar da Umar da Uthman da Ali da sauransu. Yaqub bin Ibrahim al-Dawraki da Nu'aym bin Muhammad al-Khuzai Muhammad bin Ismail al-Bukhari faqihu hadhihi al-umma. Wato Imam abin da suka ce Imam al-Bukhari shi ne faqihin wannan al'umma, faqihu hadhihi al-umma, akwai ne fito yana da daraja yana da matsayi don haka ya dai karshi malunta an gama baka yi tafihu hadhihi al-umma imam al-bukhari ba da hadisi shi shahara ba to amma sai su ka bayyana cewa fakihi ne fakihi ne a daraja shi shine al-jawzi ne sai al-bukhari ana gane darajan abu idan an nuna in an kalli tasirin sa cikin al-umma shi idan ka kalli ilmin mutaba babu mai tasiri a cikin al-umma irin ilimin fiqh to sai hukunci ko kuma shari'a ina gudun yabon da za a yi wa bukari a cikin fakihi ne ba za a ce malamin hadisi ne kar a yi shiru ba kuma tarajum ɗin ya nuna haka ma'anar tarajum babu bukari a cikin bukari su ke nuna lallai imamu bukari fakihi ne in ba fakihi ba ne sai irin waɗanda babu bukari ba shi ka kai in ka karanta babin kana karanta hadisin sai ka yi sabiye a alaƙan hadisin da babin su masu ilimi masu zurfi su suke gano alaƙan da na hadisin da ba shi babu ne babu wannan fikihunsa ne ya nuna suka ce imamu al-bukhari wato shi ne fakihi na wannan al'ummai kenan babu wani a zamaninsa wanda ya kashe ta ne fakihu ne hukunce-hukunce na shari'a sannan muhammad bin sallam ya ce kullama dakala alayya muhammad bin isma'il tahayyartu wala azalu khaifan minhu shi duk lokacin da wani malami ne shi duk lokacin da muhammad bin isma'il shi ne imamu al-bukhari ya shigo wurina to ne kan jina ji mauce kuma ba zan gushe ba ina mai tsoronsa malar kashe manar wanda maganan idan ya yi kari ya zo ba a ɗaya ce ji mauce kuma da tsoron karye kuskure a gaban imamu al-bukhari don mutum yana da ilimi da yawa yana jinkice idan ya zo wuri mai karatu a wurin sai dinga jin wani tsari-tsari sai kaga ya ɗan samu ɗan rudewa kaɗan saboda ya samu wato mai gidansa wannan harkan yana waje kaga aka sai ji wani ilimi kai ma zukari yana cikin wannan kurjini ɗin saboda ilimi abu ne mai kurjini ko wanda yake da karatu ya san waye ya fi shi dole ne sai ya muka kurjini ɗin sai ya daure kawai ya yi ta yi ya yi ta yi amma dai ya san abin da yake tunawa ko da inda baya wurin zai iya sakewa yadda yake dama amma yana wajen kuma dai yana kafa yana kafa abubuwan ba ki lariya kudan su sai jami saboda ku ji shi wannan malami ilmu fihi jalalatun wa mahabatu ilmu anfa'u min kunuzi jawhari min al kunuzi ila zamani wa farfiha ilmu yabqa baqiyatan rasul ilmu ya bakurjini ina da daukaka jiwa saboda haka wasu suke ilmi ya fi kudi daukaka ya fi kudi kurjini ya sa mutum abin nan Dunda mai kuɗi ne da kuma da cikin kuɗin sa ya ta gane wanda duniya ta gane su da ganin kuɗin sa ko kai saboda su da dan son wani abu haka amma wayan addini ne a gaban su sai sai ka ga yana da in ka ga kuɗin ko yana da kuma addini ne mutumin kike ne bawon Allah yana da kuma addini amma in ba ka ga da kuɗin ko kan a wurin su amma shi kuma da ni kowa da kowa na gurin kuɗin har mutanen banza ko mutanen banza wanda ba addini ne da ne su ba ya kan yi kurjini a wurin su a darimi shine Abdullahi bin Abdurrahman malamin hadisi ne kuma yayi zamani da Imam al-Bukhari yace karra aiki jama'a bil haramaini wal hijazi wal shami wal iraqi kama ra'aytu fihi jama'a min Muhammad ibn Isma'il ina ga ainihin malamai a haramain cikin Makka da Madina ina ga malamai a Hijaz ruwan da suke kewaye Madina yake da sham su ne bila da sham kuma a ce jordan abinan falastin da syria da lebanon yake kuma na ga malamai a garuruwan iraki irin su bagdada da kufa da busra da sauransu yake amma ni ban taɓa ganin wanda ya tattaro ilimi a wayannan garuruwan ba kamar muhammad bin isma'il shi ne al-imamu al-bukhari sannan kuma yake wa huwa a'lamuna wa aqsahuna wa aktharuna ilma ya fi mu ilimi ya fi mu sanin fiqh kuma ya fi mu ma neman ilimi da haka kenan mun yi zamani da shi ne amma duba ta wannan shi ba sa mu bane ya tara mu cikin dukkan abin da ake bukata na ilimi ina da cikin abin da ke nuna basiran Imam Shafi'i da ilimin sa da kuma kwakwalwansa da cikin kwakwalwansa mutaran mutane ba da yada ce da labarin Imam Shafi'i ji zo a cikin shirya don suna da labarin daga fara ina da labarin cewa Imam Shafi'i malamin hadisi ne a lokacin babu waya babu rediyo ba ta hadisi kuma za a ji labarin mutum a duniya ta ilimi da ya zo dai zo ta cika shirya kamar ya zuwa kyan raba shi don mutum tabbatar da cewa yana da ilimin kuma da shi sun ya san hadisi ko bai sani ba kuma matsayin da aka sa shi a hadisi ta yi ko ba ba ne kafin ya zo sun fi tsauna abu kaya da suka ɗauki hadisai guda ɗari wayan da suka haddace da isnadin su hanwane 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 har zuwa matsayin hadisi da suka ɗauki hadisai ɗari sai suka ɗauki mutum goma da cikin hadisai suka rarraba musu hadisai da suke goma goma sannan kuma sai suka juya isnadin hadisi wannan isnadin sai a ba wancan matsayin wannan isnadin wancan matsayin a ba wannan wannan matsayin da suka juya suka jikita hadisai da matsayin in ka koro isnadi sai ka samu sanin in ka san hadisi matsayin sai ka ba shi ne wannan isnadi ba in ka karanta isnadi ba wannan matsayi ba isnadin sai ne wannan isnadi ka jirkita mutum goma shikenan da Imam Bukhari ya zo bayan sun karbe shi shikenan sai ka karanta shi da wannan matsala ka ce ka wasu hadisai nan za su karanta mata shikenan sai ka karanta kowa da mutum da farko ya karanta hadisin farko da wanda ya canji isnadin hadisin ba haka yake ba ya ce isnadi amma matsayin hadisi daban da ya karanta shi ma al-Bukhari ya tsaya da kuma wannan hadisin ba ya karanta na biyu ya tsaya da hadisin ba na uku ya tsaya da hadisin ba har ya karanta hadisin sa kuma bai ma Bukhari abu da yake cewa da are ki kara kan wannan ba ni ban san wannan hadisi da biyu ma yazo shi ma din karantawa idan ban duk hadisin da ka karanta sai ci ban sani ba ki ban san wannan hadisin ba wai da wasu san an shirya masa bane shi ba da ka cewa ya kasa ne sai ne min sai da ake fata ba haka bane su kuma wai da suka shirya sai shakka shi kai ya gano mu ne ya gano mu ne shi sai ki kawo ban sani ba kai haka dai sai bayan dai mutum goma kwasan da ya bada hadisai goma dukkanin hadisan yana cewa ban sani ba ban sani ba bai kara akan haka ba za ka gama fayarwa gaba ɗaya ko ka sun gama fadin hadisai su kuma ya fi cewa su hafin su jarraba shi ne da wanda a gama sai dawo kan da farko amma kai hadisin ka na farko da kai ce kaza to itinadin hadisin ba matsalin hadisin ba wannan itinadin ba ne ba cin itinadin su sai koro itinadin ya koro ce ka zuwa kan ya ce wannan itinadin kuma ga cin mutane su sai koro itinadin su ka zuwa kan a haka haka ce ba ta hadisin goma kowane su ne ya mai da matsalin zuwa ga itinadin su na asali sai ne biyu ce kai ma na biyu kaci ka ba kaci ka ba kaci ka ba ci ka ba ka ba ga inda hadisan suke ya mai su a yanda suke ko wani isnadi a mai shi zuwa mutane su ko mutane zuwa ga isnadi ba hadisin da gidan su ɗaya bayan ɗaya ya mai da hadisai ɗari da suka jirkita masa kowanne isnadin sa zuwa mutane su hadisai zuwa ga isnadin sa sai musu haka daga nan sai suka canza ma su yi wuya suka yi cewa lallai kabiru mubini ne fi hadis a cikin yadda hadisa ko abun mamakin ba wai mai da isnadi ko wani hadisi a mai da shi zuwa ga wannan hadisi ba ne abun mamaki kawai da lokacin suna daukan hadisi da kwakwalwa su ke daukan su ba su rubutawa kuma ne na rubutawa ne ba duk da hadisi ba kaɗan da wanda suke dogaro da littafin su shine Imam Bukhari da tasiri da kan hadisi ya riga ya haddace shi dama shi yasa yayi suna ba wai wannan hadisi da yake shi isnadin sa wannan amma da shi inda yake gyara wannan kurakuren ba shine abu da yake ba da dama ya haddace hadisin ko ba ruwa ne babban abu mamakin shine hadisin an jirkita su guda ɗari a gaba ɗaya kuma jirkitawa ma sun da ya haddace shi jirkitawa ka fahimta ba kai in don kowa ne ka kawo isnadin sa ne kan kaɗa sai ka iya kawo an kaɗa sai bayan da suka tattaɓa da hadisi ma sai da ya gina musu bayan da suka tattaɓa hadisi kuma bayan da asalin hadisi ne kuma a zama ɗaya hadisi kari ba ga wannan shi ban mamaki ma sai da yadda hadisi kari tare da isnadin sa shi da kullum hadisi ko ba gwamnati mutum yake haddace kuma wannan kuma da zama ɗaya ne aka ji shi kuma kowa wannan na gama wannan ya tuka wannan na gama wannan ya fita a haka kuma ya haddace yadda su jirkita ya kawo musu shi a jirkita kuma ya mayar musu shi a yadda yake a asalin sa idan su suka sallama masa cewa lallai malamin hadisi ne kuma su ba ijbiyar falalansa ko matsayinsa da aka bashi na ilimin hadisi. Imam al-Bukhari, Abdul-Qaddus ko Qaddus bin Abdul-Jabbar, yake wata ran Imam al-Bukhari ya fita wani gari ya ke tuma cikin Kirnata, hadisi wata alkariya ne a cikin ko wani ƙauye ne daga cikin ƙauyukan Samara Kanda. Ba ƙauye kun fito ba kamar a cikin Kaddama haka. To ya tashi ya kasance yana da 'yan uwa wannan wurin su je ziyarci wannan waje. Malami wani lokacin kansa kan ɗau zafi, kan ɗau zafi har ya buƙaci da wani gari ya ɗan huta saboda matsaloli kawai na rayuwa. Abu ne ya shafi ilimi ko 'yan adawa ko makamancin wannan. Kuma na talauci ma ta rayuwa ma ta ɗauka mutum ya buɗe. Kuma Abdul-Wahhab, Al-Qadi Abdul-Wahhab al-Baghdadi mai ma'una, ya bar babba da saboda talauci. Ce wallahi da zai samu abin da zai ce a kwana da yini sun ci mafi zaɓe zai karɓi gida da ba. An damu da barin su garin amma ya ce shi da barin saboda bai da abin da zai ci. Ko ma ta bai da shi. Ilimi ne kawai ya yi da kuka da shi. Shi ne lokacin da bilmuna ta ba, lokacin da ya rasu sai matarsa take cewa ni fa akwai mai auren da zai aure ni. Shi na yi ta kawai wani wata ta kaba bata abin nan. Shi da ba ta hau kaina ba. Da ya ce yake faruwa matarsa ba. Kace eh ni lokacin da aka abin nan aka ya aure ni ina amarya idan dare ya yi ya zo yana fita raka biyu ya duk ya duk ba kan karatunsa ba zai shi na karatu da dare ya waye har dare ya waye yana karatu ne kullum haka kullum haka idan ya tazo tarki da kan sai da shi kawai da da yake rubutu da shi sai ya ba masa tsinta kuma kime ta ga ne bai ci gaba da karatu har Allah ta'ala ta tsarenta amarya bi ta kafin ya fi auren daɗi kusan malamai galibi suke da irin wannan kamar yadda aka talauci ne yasa ya buga ne su to Imam al-Bukhari ya shiga damuwa na adawa na abokanin karatu da sauransu to sai bar garin ya tafi wani gari don ya tsaka su sauki da zargi da cikin uwansa shi ne Abdul-Qaddus yake cewa karan da jire a wannan garin bayan Imam al-Bukhari ya gama wannan dare الحديث هنا شو اللهم اتباق علي الأرض بما رفض فقبضني إليك يا الله جينا تامين كنتي جينا تامين كان تامين إن شاء الله تكرئني إذا أدريك أنا لا تكرئن سا جيكي تابيتك وتعليبا بنجلي تعالى كربيكا ينسا هر يا زينا روكم متوا وانا بيسيني بكي لو باشي كان إطايش بسيطة لا تراي واتي ألا باشي إن وانا تفكاكي إليني to damuwa ne duk da nuna ta saboda hakuri da kuma tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala. Imam al-Bukhari ya rasu a ranar Asabar rana a wannan hadirin kiki hijira tana 256 karni na uku kenan shine yana cikin karni da ya fi cikin karnoni da suka fi kowane daraja su ne karnoni guda uku kairun nata karni kuma da bi ne lunahun jayyan wato jama'a su ne wanda suka rayu da ni in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma tubin su sai ma tubin su shekara 300 ya fa yana cin wannan shekara shekarun su ke rayu kuma a cike rasu ya rasu kuma yana da rayuwa nan shekara 62 shekara 62 ya je a duniya ya wa innan hijimomin ya wallafa tare Bukhari da tare ku tafsiri tare ku al-Awsat da tafsiri da kuma cin su al-Qur'an da sauransu sai cin wannan lokacin karatu kuma Imam Zubairi ne wannan littafin wanda ya iske tarin Sahih Bukhari ne da muka bayani a muqaddima sunan sa Zainuddin Ahmad bin Ahmad bin Abdul Latif bin Abi Bakr az-Zubaydi al-Yamani al-Hanafi hadu ayani al-Hanafiyya al-Muhaddis al-Aqil to shi ne Ahmad bin Ahmad dan Abdul Latif dan Abu Bakr kuma az-Zubaydi Zainuddin Zubaydi kuma al-Yamani kuma ne yake da kalmar Yaman da kan Yaman inda aka haife shi kuma ba Hanafi ne yana daga cikin shahararrun malamin Hanafiya kuma malamin hadisi ne an haife shi a Zubaida a daren Juma'a a Ramadan hijira tana 312 nan babansa ya rasu ana da cikin sa babansa ya rasu a cikin sa ke shi yasa da aka haife shi sai aka sa masa sunan sa sai sunan sa sunan babansa ba Ahmad kuma da cikin sunan babansa saboda babansa ya rasu sun yana cikin mahaifiyarsa babansa da kakansa suna daga cikin ɗaliban cikin hajjar العقلاني هن لكي يشين بي فتح الباري شرح سيد البخاري كما يشيما الزبير ياري طبعنا أكبر شائد ربيع الآخر شكراتا أبو هجرانا دا أبي تقلق بسفة إنزو إنا لغا كلي ستبقى جوال لقا الضبطات الضبطات القوات لكما نصف الأحباب لكما التجريد الشريح شين عينهم وانا لتاتي دا مكران تاوى نمشي بسي لتاتي وانا أقرب دي شين داني أكام وانا باين الله أقرب داجيو قال يتي كتاب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتو باب انقار وحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجي كتاب ما أتي بابي كوي وما كتاب ياتي بابي إنا كنشيط باب بكاديوه هو إلين ساري إن يكي ولا خلي سارين وني يسا كتاب وني يسا أبواب يكون فصول وني كما يسا فقالي سيكا باب بكا كتشن وني بابي يسا فقالي كتشن وني ما نمين حديثي سنشان فايدي كتاب وكتشن سوى باب بكا كما كتشن سروات وكانا ناكين فقالي كتاب ومن كتاب الوحي وني ببضم بابيني كتاب كتاب غلاتي وانا باب كيف كان بيت الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتيني لكتشن وقال بقى وانا كتابه كتاب بدء الوحي لكن بياني يا يا اكا فاري ومنظم على صلى الله عليه وسلم وحي وكذلك انت وحي شيني الإقدام في إحسائن وكان لتواني أبو أقوي إلا كتوى وحي وصنتي عقل انت التفهيم فهين تردك فهين تردك وشو سابق فهين تردك ولكن في جواهي أن يشيني كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وكان الله سبحانه وتعالى دعاك سوكر بإيتا ومنزل الله صلى الله عليه وسلم شيني وحي أنت أيها منزل الله صلى الله عليه وسلم وحي ما نام أنا الله أكسك سوكر مزا أن سوكر مزا أنا الله سبحانه وتعالى وما وحي كلا بيوني وكل وحي سريجي وكل وحي إلحاني وحي سريج كما القرآن ذلك جبريل يتوقد القرآن ومنزل الله صلى الله عليه وسلم وسسوروري وسؤايوري لبتين آيوين القرآن وانا وحي سريج ذلك جبريل يتوقعش لنا فقما وحي إلحام وحي إلحام وانتها أشوسا محفظين وكذاوه ملائكة يتوقع وكذاوه تعالى يزي سوسا محفظين من سكتكش Bukanlah setelah ayah jika wahai yang kudus. Wahai na sarihi wa kudus malaikat jizir berjaya Qur'ani kumoni hadisi kudusi misali. Bukanlah na ati Allah ta'ala ayah jika. Kukuma wahai na ilhama. Ilhama kuna hadisi kudusi kukuma. Waka wahai na hadisensu. Duk hadisensu gabat ensu. Bukanlah na kainama al-amalu bin ya harzu akaitam hadisi. Dukkan yasu wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ba abu da manzala yake so ya fashe shi kuma yanzu qani al-hawa in huwa illa wahyuha ba magana da sun zuciyarsa ko abin da kaga yayi ko wahayi ne Allah yake yin ijtihadi kuma in kuskure ne Allah ta'ala da zai tare shi ba sai gara maka idan bai kuskure ba in kuskure kuma sai Allah ya tabbata shi ko da kake nan أبو تقيي وحييني لأن الله سبحانه هو تبسا ذاك قرآني وحييني فليسمى بمالا صلى الله عليه وسلم سبا وحييني جلادة كتبين وحيينا إلهاما فلن أبجي تعالى وأوحى ربك إلى النهل اتخذي من الجبال بيوتا والشجر ومما يعيشون الله تعالى وكل ينزمى وحييتي وعيري إذا جنسى da zuwa su da bishiyoyi da kuma mutane suke ginawa don kudan zuman su zo su fi ciki domin su yi kashi a jiki kashin su shine zuma din da ake sha Allah ta'ala ya yi wa zuma wahayi kudan zuma ba wahayi ne na mala'ika jibril ne sauka ya ga musu wani ba wahayi ne na ilhamu Allah ya kainta su ya kamata a ci jikin su kudan zuwa su ne ko akan bishoyi kuma inda al'adance su mutane da suke ginawa don kan zuwan ya zo ya shiga sai Allah ya tusa musu fahimtar haka sai su zo su shiga ci su zo su yi taka su kuma su abunan abunan sai kashi su zo ana shan kashi shine zuma to ubangiji ta ala wahayin da musu anan ba wahayi ne sariji ba saboda ba wahayi ne na annabawa wahayi ne na ilhama kana Allah ta'ala cewa auhina ila ummi Musa an arbihi da shi alaihi salatu fil yambi wala taqafi wala tahzani inna radduhu ilayki sa'iluhu min sabri ke ubangiji ta'ala ce mun yi wa maikar annabi Musa wahayi ta shayar da shi kuma in kuji koron Fir'auna da jama'a ta su kace shi su kace shi su kace su kifa shi a cikin kogi Allah ta'ala ya ce mata kai ki tsoro kai ki ciki ku dawo miki da yaron ki annabi Musa ko musanya ki da cikin zanni dan ba malaika jibrilu haka ai ku ya ga mata ba ga wahi ne na annabi ba an tusa mu da fahimtan haka ne a zuciya shi ne wahayu ilhami kenan inda in mun tawayi ne malaika jibrilu sai da annabi kuma babu ainihin annabi daga cikin mata ba ta bai mu annabiya ba mata matsayin su bai kai su zama annabawa ba suka annabawa cikin da ake yin su saboda raunin hankalin su matsalolin su na rayuwa a kaga annabi annabi Musa wahayi a mata ba wai an mata abun nan ba an mata wahayi na ilhama aka mata ba wahayi bane cikin wanda ake wa annabawa wannan shi ma'anar wahayi kaga in wanda ake masa wahayi ba annabi wani ma'ana su an mata ilhamin cikin shi wannan abu kuma annabi ne ko wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ne su kuma aka ka wahayi da hamarin kuma yaji Allah ne yake bane ki babu kai ka kana bidul wahyi ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam bajin jaya fara wahayi ya kasance zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ma Bukhari wannan bajin kuma haka zai tsare shi jaya fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi yana duk hadisi da zasu zo anan wanda babin zasu mana bayanin yaya wahayi ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi na farko an Umar ibn Khattab radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha أو إلى امرأة ينكبها هجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري. أكيد يا نابو؟ نعم؟ ها. من ياتي أنا أجي باب مختص في البخاري أو قصة. هو أربع هنا حديث إليه أو قول زي كذا مصري. شاهي حديث هو أقوى حديث وأنا حديث. أقرأ وأنا بمفتاح حديث. أيوة. من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله babu shi a wannan littafi ba ba su babu kuma shi muke karanta ba za mu tusa masa abin da shi ya ka sauke da wani wuri sai ka dauko kuma na fahimta wannan hadisi shi ka wuce daga Umar bin Khattab radiyallahu anhu sai daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ne jiyo shi ne tare da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kula yana cewa إنما الأعمال بالنيات أتؤيك أثناء إن كنت عني تتكاوى النية حكمة هي النية وإنما لكل امرئ ما نوى وكون متون أنا أتاكى مسا وأنا حكم تأيك سيكربض النية دي ومن كان هجرته إلى دنيا يصيبها كل هجرتها حتى تنتهي زراعة وتدوني أن يبدأ سامين تأتاكي دخول القيادة فوني قريدون يسامو أبو الدنيا أو إلى امرأة ينكبها ko hijirarsa ya tafi zuwa Madina domin ya auri wata mata a hijiratu ma hajara ilaihi sakamakon hijiransa ya zuwa ga abin da ya hijira zuwa gare shi ne sai auri matan ko ya samu abin duniya ko bai samu ba sai ya yi sakamako kwata-kwata ana hadisin Bukhari ya ruwaito shi kuma Imam Muslim ma ruwaito shi wannan hadisi shine hadisin da yafi kowane hadisi shahara a duniya da za a ce maka wani hadisi ne yafi shahara a duniya kafin hadisin da ya samu kuma abu mamaki hadisin hadisi ne gharib hanyar da ya zo in tafiya hanyar sayyidina Umar hadisi ne wanda yake mutum cikin da suka ruwaito shi har zuwa ga ainihin wato Yahya bin Sa'id al-Ansari shi ne aka samu jama'a da yawa suka ruwaito hadisi to amma hadisin Jasha ya samu karɓuwa a wajen malamai wanda har ba a shakka a wajen ingancinsa هو اتفق اجمع العلماء على صحته وتاكيده بالقبول ثم لا يتم اجماع حديث ايه ان تتشه ثم باب وني معلم يجيك شكا عن حديث انما الاعمال بالنيات او غالب يجيك شكا باب حديث اللي ذكر انت kace billahi alladhi la ilaha illa huwa maganar manzon Allah ya tsara cewa babu shakka ta wannan hadisi ne zaki ba a shakka ingancin sa hadisi ne wanda malamai da yawa sun rubuta shi ko wannan hadisi da muka tsoke kuma masa inama al'amalu binniyat inama inda malai sa ce masa adatu hasin adatu hasin wato in an ce inama ana son a taƙi abun akan wannan hukunci inama al'amalu binniyat ma'anansa ayyuka ba ta inganta da niyya kaga kuma take inganta shi akan niyya in ba niyya ce ne amma la amala illa binniya ne babu ayyuka ta binniya ma'ana ayyuka ba ta inganta kai da me wani irin aiki ake nufi a nan aikin ibada aikin ibada ake nufi amma sauran ayyuka na al'ada za su iya inganta kwabaniya kwabaniya in kai kai wanka ba niyya bai yi ba wankan jiki ne ba niyya ya kai kai rigan ka babu niyya ya yi bai laifi ba ka kama tafiya kasuwa babu niyya ba bai laifi ba to ba irin wannan aiki nufi ba ayyuka na ibada ake nufi ba ta inganta kai da niyya kun da zaka doki kimal amalu binniyat kai ne saka kafara shi a haka zai ba ka ma'anan ayyuka ba ta yi wa binniya ne kuma ayyuka suka yi ko ba niyya kuma mun ta ce abu kaga ba da niyya kai ba kana cikin bacci abu ba kan ma kai ba ka ko niyya mun kana cikin maye sai abu ba bu niyya kana son yi wani abu sai yi wani abu mai makusa kaga ba bu niyya yayi shi kuma za a ce ayyuka ba ta yi wa binniya da fi hadisi ne zama ƙarya don akwai ayyukan da suke yiwuwa babu niyya to ka ga dole a kan kira wani abu kenan shi shi malamai usul suke ce ta jalalatul iqtida jalalatul iqtida wato magana ta ko maganar bara ta daidai ta ba cikin ita da ma'inganci ta ba sai ka fara masa wani abu kamar la ilaha illa Allah ba za ka fara shi a zahirin sa kawai ba abun bauta sai Allah ba ka da ake bauta ba kana bauta gumaka da shanu da sauransu dole ce ka kan karo ne abu ai la ilaha bi haqqin illa Allah ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ana bauta wani abu da bai ba da gaskiya ke bauta masa wani abu ne amma abu ran maka da aka kira da Allah su ka ji ake nufi ba su ci ƙarya kake yi ba to sun dabba akwai abun da ka kaddara dai ba ka ko ganin barati dike ba kana idmal amali dunya da ku da za ka kaddara shi ka ko kaddara sahihatun idmal hayatun dunya idmal amali maqbulatun dunya ko mu'tabaratun duniya ayyuka suna inganta ne da duniya kawai suna karɓuwa da duniya ana ɗaukan su aiki na ibada idan an yi niyya in ba niyya ba za su inganta ba ka ga wannan shi ne aka kaddara sahihatun ko mu'tabaratun ko kuma maqbulatun amma su ma dai suka kaddara kamilatun ayyuka suna cika ne da duniya kenan za su iya inganta kamfaniya kawai da hanafiya su ci cikin alwala ko kuma duniya su ci kaɗai su ta yi tsarin mafi inganci ya yi niyya sai ki ba inganta ta duniya ne ne niyya ne niyyan shi ne alqasdu bil qalb alqasdu bil qalb kai ne kai nufi a zuciyanka za ka yi abu shi ne kai niyya an niyya jam'u niyya wa niyyatu bil qasd wa azm al qalb wa ka nufi da kuma himmantuwan zuciya ta yi abu wannan shi ake cewa niyya shi ne ake cewa niyya to aikin ka zai inganta wani ibada sai ka san me kake yi sai kuma ka yi shi don Allah ita wannan niyyan malamai suna bada bayanin ɓangarori guda biyu akwai niyya mai ma'anar tamyizul ibadati anil adat tamyizul ibadati ba'dhuha an ba'dhi wato bambance ibada da al'ada ko bambance wannan ibadan da ta ibadan shi ma niyya ne don shi ne malamai fiqhu suke nufi da niyya yanzu za ka yi wanka da ruwa ka ji a jikinka na waje wannan wankan zai iya zama wankan janaba ko wankan juma'a ko wankan jin sani ko wankan tsafta ina ne zai bambance mana shi niyya idan ka yi shi da niyyan janaba za zama wankan janaba in ka yi shi da niyyan abin nan wankan juma'a ya zama wankan juma'a ko wannan ibada ne in kuma ka yi shi da niyyan wankan jin sanyi ko wankan tsofa kawai ya zama makarta wannan bai zama ibada ba kaga bambance ibada da abun da ba ibada ba shi cin abinci tun daga kusa har rana ta yi abin nan har rana ta faɗi zai iya zama azumi ko ba azumi ba in ka yi shi da niyyan azumi niyyan ibada ya zama azumi kawai su ba su ga daman kashe abinci ba ne ko kuma kare ta ne su kashe abinci ba da ka samu zakaci wannan ba azumi ne ka je ka samu ka hana cikin ka samu abinci ba ka ga baraka samu dalili ibada ba ka ga wannan abin da ibada da me da al'ada ko su kansu ibadun a bambance wani da wani yanzu za ka yi sallah raka'a hudu aka ji na farko fatiha da sura ni da kake kuma fatiha kai asirranci kuma kai zaman tsakiya da zaman karshe ka kalla ne zai iya zama azhar ne ko da asar ne zai bambanci su niyya inda niyyan azhar kai su azhar ne inda niyyan asar ne da asar ne ba azhar ne kai su da niyyan asar ne da azhar din ba ce ba shi ka sarki da kuma da niyyan azhar ka ga wannan ya bamba ya bamba da wannan niyya ne ta bambanci ka da nawa ba guda kai wanka duk cikin ka ba ce da ruwa ne kau sai ya zama wanka cikin ka ko wanka cikin ba ne zai bambance shi niyya aka ayo wannan da niyyan juma'a kai ya zama juma'a da niyyan janaba janaba da niyyan haila ko kan haila da niyyan biki don kan biki to ka ga wannan ce da duwa tsakanin su kai na fira raka'a biyu fatiha da sura a bayyane shi kai da niyyar sallan asuba ya zama asuba shi da niyyar nafila ne kuma ya zama me ya zama sallan nafila ba haka ba ko kai hukum ma buka tafiya ne ba inda niyyar nafila ne ta yi da kai raka'a hudu ya sallan ba guda daya kaga wannan nafila ne shi da niyyar da asuba kuma ya zama sallan nafila ko wannan shine idan ka tsaya cikin littafin fito kaga ce maka niyya sharadi ne a sallah ba na nufin me ka san cewa yanzu sallah kake yi ko sallan ta azhar sallah aka kuma gari ba su tisha wato ainihin ka ayyana sallah da take a zuciyarka in kana kewaye tsawa da abin da ake kaba da niyyar da wata take ibada wa Allah subhanahu wa ta'ala in kai niyya ba su kawo motsa jikin ka ne kawai sannan zai ga don kada ba su da tsano mai kama ka ku shawara to kai niyya ita take bambanta cikin wannan sannan akwai niyya mai ma'anan tamyizul maqsudi bil amal tamyizul maqsudi bil amal bambance mawa kake nufi da aikin naka ne shin aikin ka nan kana nufin Allah subhanahu wa ta'ala ko ni daban kake nufi da aikin ka kana son a yaba maka ne ko a ce kana yi ko kuma Allah kake nufi da aikin ka ko kuma gunki ma kake nufi da aikin ka ko ni daban wannan anan ne kuma ikhlasi yake shigowa idan Allah ta'ala ko kake nufi to ko kuma sai ta wani niyya ko aikin ka sai inganta innamal a'malu binniyat ayyuka suna inganta ne da kyakkyawan ne idan kuna nufin wani daban ba Allah subhanahu wa ta'ala ba wani malin da kake wa ibadan ko gunki ko wani abu daban to wannan kuma dama bai Allah ta'ala ba ruwan sa wannan aikin sai abin ke don ka ci kuma kai dai fi ko kuma kana nufin Allah da wani asalin aikin kana yi wa Allah ne amma kuma kana son a yi ba ba ko a ce kana yi to ka ga kana kai wa Allah shirka a cikin niyyar ka wannan ma Allah bai ga kana da ba baka da wannan aiki ba ana agna shuraka yani shirk man hamda amalan fa ashraka fi jama'in ghairi tarku huwa shirka kada ka duk wanda ya tara Allah da wani Allah da Allah wajen niyya aikin sa sai Allah ya ce ka je wancin ka saka maka ba ke iya saka maka ba kaga nan niyya tana nufi ikhlasi nan wajibi ne in za ka yi ibada Allah ta'ala ka fice kana yi ne don neman yarda to idan ka yi ne an samu me an samu wato aiki zai inganta amma in ba ka ba aiki ba zai inganta ba innamal a'malu binniyat ayyuka suna inganta ne da ne da niyya in babu shi ba za a samu ingancin aiki ba ba za a samu dadin wannan aiki ba duk abin da kake ka sani da kake kai shi tsakanin ka da Allah duk abin da kake tsakanin ka da Allah ko mu shi ta lalle ka wato ladan Allah kuma yake innaka lan tunfi nafsaka tafki biha wajhi Allah hatta ma tad'alu fi imra'atika illa usita alayh ba wani abun da kace ran lada kana neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala har zoman da za ka saki akarwa hal ummata tad'aluha fi imra'atika illa usita alayha har zoman da za ka ta baki da sarki mana abun da za ka fata ciki kai wannan wajibi ne in kai so Allah ba ka lada to kai kine kai shi yake za a ba da lada idan malamai sukai suka ce la tawaba illa binniya kaida ce ya ba a samu lada fi da me fi da niyya sai ce wa inna ma li kulli shay'in manawa kowane mutum ana bashi lada gurgudon wato niyyar sa kowane mutum ana saka masa gurgudon niyyar sa wannan ba mai miki bane wancan ayyuka ba za su inganta ba sai da me niyya wannan kuma kowa ana duba wani irin niyya yayi sai sakamakon ya zama irin niyyar sa idan musiyaniyan alkhairi da aikin sa ko kuma zama alkhairi ko lada in kuma sharri ya niya da aikin sa ko kuma zai zama sharri ke zama kinan akwai me akwai hukuma kikawan niya shine kira neman yardan Allah subhanahu wataala kike nan Allah zai baka ladan aikin ka mummunan niya kana son a yaba maka ko a ci kana yi don kuma alhaki da ka samu ka kawo shi na malikul jibrin manawa kowa da abun da ya niya wanda ya karanta qur'ani wanda ba ya karanta amma wanda ya karanta don Allah da lada wanda kuma ya karanta don abun duniya don a don ya samu kyautar mota ko kuma gidaje ko makamancin wannan kuma a yaba masa ce yana yi to kaga wannan sai zama shi kuma wanda za a maka kenan wa inna malikul jibrin manawa wannan ne malayin fiye da kafa da shine cewa ya halatta ko kura mabana ta yi niyan watan gabaɗayansa da ya zumi da niyan azumta ramadana gabaɗaya ba sai ka sa shigar da niyya ba kuma yanzu ka ce a kullum sai ka kula da niyya saboda la siyama shi ma shi ne yake siyama min al-layli babu azumi ga wanda bai kula da niyyan azumi ba har wannan da dare sai kuma kullum sai ka kula da niyya wanda suka ce a ai sai ya niyya da wa inna ma li kulli imri'in ma nawa ko ta abun da ya niyya wannan tsakanin yana da wuya ya faru in zai wuya a ce yau ka yi buɗe baki ka san ko bai ba san daban ya ce ka kwana da niyya ba yana da wahala a ce wani ya ɗaya tun da kai na farko ramadana har ka tafi da jiki yana da wahala tun da kai tarawihi ka kai buɗe baki ka san ko bai ba san daban ya ce ka kwana da niyya ba إنما الأعمى وإنما لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى malamai sun kafa dalili da wannan hadisin su kuma wata ka'ida ta tafiya da ake kuma ta al'umuru bi maqasidiha al'umuru bi maqasidiha wa al'amura tana musu hukunci da abin da ake nufi da abin da abin da ake nufi da shi idan ka ce wa matar ka ki tafi gidan ku wannan ba kake bane sai in ka yi niyan ka ka ce me kake nufi ka tafi gidan ku ka tafi san yace ya almasa ki in an ce ka gidan su ba ka ce ne su ka ina nufin ta ta huta a gidan su ni anan tana raina mini abin da nake yi ta ce ta kan rayu a gidan su kuma ta gani ko za ta samu irin zafin da take samu a gidana ko dai a mata fada wannan bane ta zama take ba da umuru shi ma kwanci ne ha ko ce a kai ba ni ruwa na sha ina nufin su ne ya zama ta zama take ko da al umuru shi ma kwanci ne amma in kace na ta ke kuma wannan kaidan ba za ta shiga ba ko kan iya ko bakan iya ba matar ka ta sako wadda talafi jiddun na jiddun ba a zuwan na jiddun kuma ku dawo ku ko da wasu ko daga kai gaskiya ne kawai da aure da sake da kuma yin tabawa ko ka sake da wasu ne ma ka ba wani wasu kan ga an ce ka ba ni na ba ka an tara jama'a ce an yi auren wani ba ni ka ce ni wasa nake a ba wasu kai ko a lamarin aure yawa matar harika an bayar ta zama ta kawa shi surci yace wa sake a yanzu sai dai in ya sake ta amma matar ta zama ta kawa kita da kai kuma a cikin da ba ka ce wa ta da yi da ba sai yau sai fil khuruji ala yusadu fi ghayriha ana yi ta da kuma da shafi lamarin aure ke ce ba wa ta da ma da fa da ma yake da wa sai ke yi shi ne mazan ka da Allah al umuru bi fasida idan mutum aka mar bai ko na yarinya ko ya ba da sadaki ba aure bane ko da lokacin da aka bi an ba shi yarinyan ba an aura masa jini ba ina nufin an masa alƙawarin auren ta ta kuma al'umuru bi maqasidiha innama al'amalu binniya lokacin ba da niyyan an aura masa bane da niyyan an masa aure ne haramun ne ya sadu da ita domin ba a yi da niyyan aure ba kuma al'ada ma ba aure bane don an ce an yi ba wa wance wane ko an ba abin nan wane wance ko an yi baikon auren wane babu al'adance babu mai cewa wane ya aure wance za ka zai taɓa zama aure ba kuma al'adatu muhammadu al'ada abin ba wa hukunci ne idan an yi baiko ma akan warware shi ko shi mijin bai ce ba ka magana a ce su to ina za a baka mata sai ka mutu ka mutu sai ka mutu ka gado a tsakanin ku ki ta mutu da ka gaji ka bane ka mutu da ka gaji ka ko ba za ta maka tsaka ba sai shi kina ba aure bane al umuru ki ba ka shiga to ka ne karkashin innamal amalu binniya innamal amalu binniya to ayu ka tana inganta ne da niyya kuma wa inna malikul jimri'in mana wa kowa rabonsa a aikin da yake yi ya danganta da niyyan da ya yi niyya ce mai kyau fita mai kyau in mummunan niyya ne ko mummunan kyau kada ke fa man kana hijratu ila dunya yusibha amma wata ruwaya fa man kana hijratu ila Allahi wa rasuli wanda hijiransa ta zama izuwa ga Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hijiratu ila Allah wa rasuli hijiransa izuwa ga Allah ne da manzon Allah ka da wannan shi ko an kare ta aljaza shi mutum da khabarin da iri da kuma shi kuma samu karin wani ilimi kaka ce wani abu aka koyi abinda ake nufi kuma kana hijiratu ila Allah wa rasulihi نية مقدم هجرة إلى الله ورسوله حكما وشرعا دون نية سجيه جادة مكة في المدينة نية سيائن جنسون الله ثم نعم الله صلى الله عليه وسلم دون نية سيرد عجين سجيه شي يندى إنك يندى قداما كري سيئة درين قبوة بسيئين قدين سبا نية جيه قوي عجين جدود نعم الله صلى الله عليه وسلم وانا هكا نية سجيه هجرة إلى الله kuma kun hijiransa irin wanda ya hijira izuwa ga Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kun Allah kuma manzon Allah yin addini dan ka addini yanda ake sauka kuma wannan sakamakon za ta zama mai kikkawa ko ce na lada wanda aka kana da maka lafiya amma sai aka ce kuma kana hijiratuhu ila dunya yusibuha wanda hijiransa kuma izuwa ga dunya ne da ke same ta to ya yi hijiran ne daga Makka zuwa Madina dun ya samu wani abun duniya ya samu kuɗi a can ya yi kasuwanci ko ila mra'atin ya ci buha ko izuwa ga wata mata da zai aura a can ta yi hijira ba za ta ji aure ta zuwa ta hijira ta fi jina to fa hijiratu ila ma hajara ilayhi sakamakon hijiran sai zuwa ga abin da ya hijira ya zuwa gare shi ne wato idan ya yi hijiran don samun duniya sai ya samu abun duniya to shi kenan sakamakon hijiran sa kenan ba da lada wa jin Allah subhanahu wa ta'ala in ka samu duniya ba to yayi duk babu ba ladan kuma babu duniya idan ka idan yayi hijiran don ya aure wata mata ne sai hijira ne ga Makka ta Madina to sakamakon hijiran sai ya aure matan kawai ba za ya lada wajen Allah subhanahu wa ta'ala to amma kuma in bai aure mata ba kuma tsawon bawan bai samu ladan ko bai samu mata ba yayi asara guda biyu kenan shine ma'anar ku hijiratu ila ma hajara ilai to anan ba a ce fa hijiratuhu ila duniyan ba ko ila mra'ati zumeta don abun bai da kima amma can kuma da yake sakamakon babba ne sai ka ce hijiratuhu ila Allahi wa rasulihi hijiran sa zuwa ga Allah ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don nuna girman abun wanda ya hijira sa ga Allah amma ana wani abu ne wala kan sai ce yasa ba a ce ila Allahi ila ma hajara ilai ba a ce ila mra'ati ko ila duniyan ba ko to wai nan ba su da sakamako ko su kawai su samu abun duniya ko ba tare ba su ba ko ba su dai kawai ne idan ka tana cewa fa awwalu tajirun wa thani qadibun shine farkon dan kasuwa ne ya hijira don kasuwanci shin kuma din man aure yake ka kuma nan su sai da aibi a wurin su ya ka aibi ta su da wannan to amma me yasa ka aibi ta su shin mutun yanzu idan yayi hijira daga garin su ki so ne gari din neman kuɗi don haka wannan aiki ne kuma gari ku da kano saboda ku ko tun ci ka samu kuɗi kai ne fiya shari'a kai ne ba ma nan ne sai zama abun aiki ba ma an ce in an ce aiki ne kaga to ba sai ai a ce da halatta ki so ne gari neman kuɗi ka ga gari ku kai don kai ta ne kaga ba ka ce ne ba abin da ake nufi shine wayannan mutanen sun shiga riga ne ta addini don duniya ana ta hijira daga Makka ana tafiya Madina ana tafiya kowa don Allah yake jin yaje addinin sa shi sai baka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda son Allah da son manzo Allah kai ma sai ji wannan ayarin ta bi zahiri kai hijira don Allah amma zuciyar ka kuma zuciyar ka yake kuma ka fadi ko ta mata kake kuma ka aura to wannan sai zama aibi amma da asalan ma kai da yafi so ke ni na kuma Madina zan kaura saboda neman kuɗi ko ne abun da yake ai an shi kai ba zan aure ta ba sai mun koma gari ta da shi ne kai ya kafa wani zaki dan ne kai ta amma kar ki shiga ta riga ta addini saboda wani abu na duniya da kake nema wannan sai zama me sai zama aibi ko da ko abun ya halatta a Madina ana mana misali da zama a wurin inda ake buɗa baki kawai ne kike kawowa abun buɗa baki nan wanda suke ajewa a masallacin Madina ranar Litinin da Talata wannan Litinin da Alhamis suna kawo shi ne saboda me saboda masu buɗe baki amma su ko aka buɗe baki masu su su jango shi kenan zaka ga masu azumi da su su zauna su sa wannan dibino da kaisa da nono a gaba suna jiran a kira sallah ana kiran su su kawo buɗe baki su kai baka azumi kana so kana jin yunwa sun zo ka zauna kake ruda su tun kafira na tabari kuna nan kuna jiran a kira sallah yanda aka ce Allahu Akbar sai ka kamace wala ana baibi bane duk wanda yazo cewa ba ta kamarin cewa azumi kike ba azumi na kike ko ba haka bane ta wasu alhadan suna ba da mu suna ka zo aka yi layi su ci ake haji na kawai zai ka alhadi su ci tun ba kira sallah ba sun dauka an kawo ne kawai kowa yazo ya ci kabi ne ana ma ta azumi bane amma wasu sun sani sai su zauna sai an kira sallah sai ka ba kamar da bayan an kira sallah ne sai ka zo kace 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 ai da ba wani ai bi ai ba ga abun nan kace ka ko wani abu ba ko da ka zo ka ji mana azumi bari ta ku ne ciki ko wani ciki da ka wanda zai burge ka ko haka ne in ka fake da addini ki wani abu don abun duniya ki abun ya zama yafi amma in ka fito duniyar kawai abun duniya ne da ma'ana ta ne ma ki kore da gari ne ko ma Abuja saboda wata mata ta ci bara ta aure shi ba sai in zo zauna Abuja tare da ita ki kuma ta ba wani abun ajiya dikai zawa bi ke zai je ka hawa bane amma yace a na fahimci abuja ne kan kokon nan ba ta ku addini bari in je na kafa wa'azi na aure saboda a gyara su da kuma a gyara musu halayen su a koya musu addini kuma hakika wata mata ne take fara ta aure ka ko Abuja idan da ka tono wannan asirin sai zama ka karanta ta kawai sai zama ai amma su farko ka je sabon da shi ko wani da mu ai ko wani matsala haka ne yake duniya za ka nema auluri to kai hijratu ila ma hajara kuma sai kuma kun hijira su zuwa ga abun da hijira ya zama shi abun da ake cewa hijira a harshen larabci shine khuruj min ardin ila ardi fita daga wata kasa zuwa ga wata kasa tarbiya ka ko ginka tarbiya iyalen ka ta cikin wuri shine shi ake cewa hijira a shari'ance kuma mufarakatu daril kufri ila daril islami khawfan fitnati wa qabla li iqamati sha'irid din bar wani bar garin kafirce ka tafi cikin musulmi domin tsoron fitina ka da fitinar da kai a addinin ka ba ta maka addinin ka kuma za ka iya yi ba a wannan wurin duk da ke ka kai da addinin ka yanzu ka kasa wannan shi ne ake cewa hijira a kan shari'a wato ba ta garin maka kawai a kuma madina a duk wani garin da ba za ka iya tabbata addinin musulunci ba ka koma garin da za ka iya addinin ka wannan hijira ce shi ne hijira a shari'ance kuma abin da ake nufi da wannan hijira na wannan hadisin shi ne a bar wani gari ko makka ko garin makka ko kuma garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam garin madina wannan lokacin wajibi ne kowa kuma manzon Allah kuma yayi hijira wajibi ne kowa kuma yayi hijira ya koma ainihin garin madina sai addinin sai inda ya kamata don a kafa daular musulunci a wajen irin wannan hijira ta kare ita kan wani ta wanda za a yi daga makka kuma madina tun lokacin da aka fito makka Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hijira ta ba'da al-fath lakin jihadu maniya da zai su kafiru babu hijira bayan an yi fata Makka sai mutum yayi niyya to yayi niyya a zuciyarsa in da za a inda a wannan lokacin akwai hijira da zai yi amma a ce ni ku tafi yaki a duk inda kuke fito ku tafi Madina zo a tafi yaki to kawai wannan hijira ita ta kai to amma ba ana nufi kuma sauran hijirori ba su ba hijira daga garin kafirci a kuma garin musulmi ko a nan ƙasar ne a Najeriya har yanzu tana nan duk da ba za ka ɗauka addini ka yanzu kamata ba haramun ne ka ji ka zauna a garin ka dawo arewacin Najeriya inda za ka ɗauka addinin ka kuma akwai da yawa wanda ke kuma kudu a wayan cikin ruwan su kuma ce kuma musulmi ne a nan arewa ka je kuma tawai na mutanen su kuma ta su isa su kuma kirista alhalin da musulmi ne sai wasu ma ɗalibai ilimi ne suna karatu irin da suke nan amma su ne suka koma ce suke nan suka zama kiristanci a kai da ina hararo su a idu na abokanin karatu ne a kan masu musa sun dawo kuma kansu suna sa cross a wuyan su a wani sabon ta kai shi wani da garuruwan haramun ne kuke ka zauna haramun ne kuke ka zauna a gari wajibi ka bar garin ka dawo inda za ka yi addinin ka wannan hijiran kan ita kan tana nan har duniya ta kashi ka wajibi ne kuma mutum ya yi ta sai take hijira a shari'ance amma hijira Madina ita ta kare to yanzu a nan wannan hadisin hadisin sharhi sai yana da tsawo sura ta alhamdulillah sharhi 30 yayi 33 sharhi da san hadisin innamal a'malu binniyat bana sai tin bana lokaci da yawa amma yanzu Imam Bukhari ya ce mana kifa kana badul wahyi da rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaya badi yana magana yaya aka fara manzo sallallahu alaihi wasallam wahyi sai kuma ya kama na hadisin innamal a'malu binniyat har zuwa karshen sa don Allah ya kuma ganan wahayi babu shi ne sai ya kawo shi ka ga babu ko Bukhari kiran sai ka rasa menene dalili shi ko Bukhari abun da ya sa ya buɗe wannan babin da wannan hadisin saboda duk abun da za a karanta a bayan sa ilimi ne shi kuma ilimi ibada ne, ibada kuma ba a yin ta da kyakkyawar niyya, sai da ikhlasi. Idan ɗalibin ilimi wajibinsa ne ya zama yana neman ilimi tsakaninsa da Allah, haka mai karanta ilimi, haka nan wanda yake karatun hadisi ko makamancin wannan. Malamai suka ce wanda shi ne hikimar da ya sa Imam al-Bukhari ya kawo hadisin innamal a'malu binniyat, wato duk abin da za ka karanta na addini ya zama kana da kyakkyawan niyya. Kana da kyakkyawan, yanzu nan za a fara magana a kan wahayi, wahayi ba ilimi ba ne? Kafin ka fahimce shi, sai ka zama niyyarka tana da kyau. Waniyyar ta tafi wajhi Allah khalisatan inda kina abidun al-aql lam yaqumi wa man yakul liyaqul an-nas yatlubuhu fa aqtir bi qatlihi fi waqtin min. Kodaka niyya ta zama tsakani da Allah, in babu niyya babu asasi da za a samu ilimi na shari'a. Niyya ita ce asasi na ilimin shari'a. Babu niyya mai kyau babu asasi na fahimtar addini, babu asasi na fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa suka buɗe shiga innamal a'malu binniyat. Wannan hadisi saboda muhimmancinsa mafi yawan malamai suna buɗe littafinsu da shi. Sai Abdurrahman bin Mahdi yake nan arada ya kuma kitabu kan yabda bi hadisi innamal a'malu binniyat ko al'amalu binniyat. Duk wanda yake ce wannan littafi ya fara da hadisi al'amalu binniyat, wannan hadisi ya buɗe shi, yake kai da zan yi littafi shi masa babi babi, yake da kowane babi sai na buɗe shi da hadisin al'amalu binniyat, wannan hadisi. Saboda niyya ita ne ta tsaro addinin gabakinsa, shi yasa Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi. Mana yanzu za mu shiga ilimi, kamar ikhlasi wajen abu da muke wajen karantawan, wajen karanta ilimi da wajen fahimtar su zama dukkan da muke yin su. To kaga Imam al-Bukhari ko ka jima bi a littafin sa, wai ka jima su shine wannan hadisin saboda muhimmancin shi. Sai bismillah kawai ka fara wannan hadisin saboda muhimmancin wannan hadisin, wannan shine na farko. Sannan na biyu kuma sai hadisi magana akan hijira bayan niyya. Shi suka ce to duk ɗalibin ilimi a matsayin hijira yake. Ɗalibin ilimi kowane irin ilimi ballanta na ilimin hadisi a matsayin mai hijira ne, don zai bar garinsu ya shigo ne gari neman hadisi. Haka malamai suke yi, malaman hadisi sun ci zagaye duniyar ilimi, daga daga Hijaz ku shiga garuruwan Iraki, daga nan ku shiga garuruwan Sham, ku shiga Misra. Haka suke zagayawa duk da suke da labarin hadisi sai sun ce wani garin su karɓo shi. Haka wannan kamar mai hijira ne daga garinsu zuwa ga wani gari saboda mai neman ilimi, saboda neman ilimi. Ko ba ka yi hijiran ba, kai ma nan hijira ka kaurace ga wani abu. Duk wanda zauna a masallaci nan ba ya yi wa iyalansa hijira ba ne ya zo ya zauna a nan wannan lokaci. Kila ba don karatun ba yana ne yana tare da iyalansa. Yana gidansa ta ya hijira daga gidansa ya zo masallaci. Ya ka ka bude ilimin da wannan hadisi. Fa hijratuhu ila ma hajira ya kai kyakkyawan niyya ka karatu da tsakaninka da Allah. Ka zo da jikinka fahimta ka ya ki jahilci ka samu lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan hadisi yana nuna cewa dukkan wani aiki wanda ba don Allah aka yi shi ba, ba cikin aiki ne kuma ba da sakamako a duniya da lahira. Aiki ya zama lalatacce, ba yi da wani tafiya da za a masa a duniya da lahira. Dole sai ka yi shi da kyakkyawan niyya, sai ka yi shi da kyakkyawan niyya, sannan ya zama aiki wanda yake ingantacce, wanda za a samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ya inganta hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake man kana fi dunya hammahu farraqa Allahu alaihi amrahu wa ja'ala farahu baina ainihi walam yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu man kana fi al-akhirati niyyatuhu jama'a Allahu lahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatuhu ad-dunya wa hiya radina. Duk wanda duniya ita ce manufarsa, Allah ta'ala zai tarwata masa al'amuransa a duniya. Ko shi damuwarsa duniya ba ruwansa da addini, a ce Allah ta'ala ya tsaita masa al'amuransa a duniya kullum. Shin ya waro tarwatse kan yanda cikin cikin wancan abu bai daidai ba, kan ma ya rikice cikin ya rikice kullum a cikin damuwa yake, a duniyar kawai ya sa a gaba. Sannan Allah zai sa masa talauci ta tsakanin gidonsa. In mota ce kullum ya fita da ya ga wanda suke ta fita, sai ji jin haushi mai sa da irin wannan motan ba. In gida ne in yaje sai ga gidan da ya fina fito, in riga ya fita ko ne fina fito, sai ji damuwan ina ma bai irin bai sa da irin wannan riga ba, sai ya kai wannan matsayi ba ku ne yana cikin damuwa kenan. Sannan Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake duniyar kuma ba za ta zo masa sai abin da aka kaddara masa, shi kuma zai ta zo masa. duniyar ba za ta so mata wasi abin da Allah ya kaddara mata. Kenan zaki nema baya kawo arziki. Iya abin da Allah ya kaddara maka shi za ka samu. Ko ko ka nitsu a duniya in ka nemi arziki na halal a cikin kwanciyar hankali ko ba za ka san shi ba. Za ka ce ka isare ko ka ba ka ke tare arzikinka. Ya rabon da Allah ya kaddara maka zaki kuma ba za ka ke tare arzikinka da Allah ta'ala ya kaddara maka shi ba. Idan mutum ya nitsu a rayuwarsa ta duniya kar ya sa duniyan kawai a gaba sai Allah ya ƙaiƙeta masa tunaninsa a gaba. Kuma iya abin da aka kaddara maka ko ka nitsu ko ka ke nitsu shi ka samu. Idan ya ce wanda kuma Allah ya ita ce niyyarka, ka ubangiji kala zai kaddara masa al'amuransa sai ta wuce ba komai abinsa a kin ba za a ƙaiƙeta masa tunaninsa ba. Sannan kar ya zama Allah ta'ala ya canja wato wadatarsa a cikin zuciyarsa, wadatarsa a cikin zuciyarsa ba wai a abin da yake fiye ido ba. Shi ya gane sama da shi sai ya karfi da kansa shi sai ya tuna ba Allah ya fi fita shi akan wani sai ya gujewa Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne bikini ba kenan. Sai manzo Allah sai ya ce duk wanda yake sama da ku, duk wanda yake sama da ku, wanda shi ne zai sa ku ku alaƙanta ni da Allah ta'ala ya muku. Mun kuna duba na me duk kasa. Amma kana duba na sama kullum gani kake Allah bai maka kasa ba. Wanda lahira ita ce manufar shi ce niyyarsa da shi na kafa yake dubawa. Sai ka ga Allah ta'ala ya sa maka wadatin zuci kuma. Sai Allah ya sanya wadatin zacin zuci shi ne ake cewa kana'a. Babu zuciya da ciki kana'a. Dan arzikin ka dan kaɗan kana cikin kwanciyar hankali kana cikin jin daɗi. Shi ba ka da kana'a kuma komin arzikin ka a cikin tashin hankali. Sannan Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake duniyan kuma za ta zo maka da kusan abin da aka kaddara maka ko kana so ko ba ka so. Abin da Allah ya kaddara maka shi ka same shi ko kana so ko ba ka so. Sai ka samu wannan abu. Saboda haka kenan babu abin da ya fi gyaran niyya a rayuwa. Al'amuran ka na duniya da lahira duk ka Allah a ciki sai ka samu nisa a ciki. Shi ya sa Yahya ibn Abi Sufyan sai yake cewa ta'allamu niyyata innaha abdagu min al'amal. Ku koyi niyya domin niyya ta ce aiki muhimmanci. Shi kana da kitaniya ko ɗan kaɗan kai ubangiji ta ala zai kawo ka albarka. Niyyar ka ba mai kyau ba ne in kai mai yawa ma sai zama bai da albarka. Ko kuma ya zama ba ke kan aiki da bakinsa. Ko mutum ya koyi niyya. Yusuf bin Akba ta ke cewa ta kisu niyya ce min fasadiha a shaddu ala al'amiri na mai tsoro da jikin. Wato ka tace niyyar ka ta cire ba cikin niyya da mace kawo niyya ne a zuciyarka. Ya ce to wannan shi ne ya fi tsanani fiye da yin aiki ka kake kana ƙoƙari kana yin aiki. Wato gyara niyya ya fi wahala fiye da yin aiki. Kake kan masu yi suna da yawa amma masu da kisa niyya su ne 'yan kaɗan. Kuma sai ka yi gwagwarmaya da shaitan. Sai ka yi gwagwarmaya da shaitan. Shi yasa Sufyanu Tsauri yake cewa ma alatti shay'an ashadda alayya bi niyyati li'annaha tataqaddamu alayya. Kake yi gwagwarmaya da abu mai tsanani irin niyya ba. Kuma da niyya tana jujjuya mini shi kan sai tana kama kariya kana turewa yana sawa kana turewa to wannan shi ne ka zama mai kyakkyawan niyya ba wai shaitan zai kama kariya ba zai kawo maka to amma kada ka jiye wa shaitan din ka je ka tuture ne wannan shaitan ya ci ga maka namuna nan tunani ba za a yi ba maka za a ce kana yi za ka kawo matsayi a wajen wani duk wannan ka ture shi kana turewa kana turewa shi ne ka zama mai kyakkyawan niyya idan mutum yana haka to sai ya zama wato ayyukansa masu kyau ne. Wajibi ne mu gyara niyyarmu ya zama tsakani da Allah mu sai ayyukanmu. Aikin duniya ma in kai shi da kitaniya shi zama aikin lahira. Allah ta'ala zai baka lada. Idan aikin lahira ba kai shi da kitaniya ba ya zama aikin duniya ba za ka samu lada ba kai alhaki ma za ka samu. Sannan kuma mu zama masu hijira. Masu hijira wa gidajen mu a kan nan dinga zuwa inda ake karanta addini. Inda ake fahimta addini. Addinin fahimtarsa kuma ya fi ɗabbaka shi wahala. Ka fahimci shi ka yi shi yadda ake so to kuma ka kalle shi ya amfane ka. Amma in ba ka fahimci shi to aikin da kake yi kuma shi zama me? Shi zama aikin banza. In ka jijo ka je karin guma ko ba ka yi da kitaniya ba yau kuma su cika sharuɗinsa ba. Sharuɗinsa ba zai zama don Allah kuma ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan manzon Allah sai kuma wani hadisi yake cewa al-mujahidu jahada nafsuhu wal muhajiru man hajara man Allahu anhu. Ne jihadi shine wanda ya yaƙi ransa ya koya wa kansa wato addini ya tursasa wa ransa cikin tsarka addini bai hijira kuma wanda ya kauracewa haramun zuwa ga halal idan haramun ya kaurace masa to kai ne babban mai hijira idan ka tursasa wa ransa wajen bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ne babban mai jihadi shi jihadi nafsi awjuhu min jihadi ba jihadin da kai daƙiran sa da kike san da kawai ba haramu ya zama kana addinin jin da kuma ka kana hadisin hadisi Ibnu al-Amal bin Niyat kike cewa ga wani da abun nan wa man kana jiratuhu ila imra'atin yankihu hatta jiratu ila ma hajar ilayhi kullu hadisin da kike cewa kan ce ana cewa shine sabbin cikin wannan hadisi amma malamai sun yi raddi ba shine sabbin cikin hadisin ba sai dai hadisi yana da alaka da me yana da alaka da wannan hadisi hadisi yana cewa hadisin huwa ijaruwar soda Abdullah ibn Mas'ud suka ce akwai wani mutumin kauye sai ne miya aure wata mata sai ta ce ba za ta aure shi ba har sai ya yi hijira daga sunansa Ummu Qais shi kenan sai ya yi hijira don ya je ya aure wannan mutum Abdullah ibn Mas'ud sai ya ce shi kuke ce masa muhajiru Ummu Qais wato wanda ya yi hijira don Ummu Qais ko izuwa ga Ummu Qais izuwa ga mata ta ke tsokanansa da wannan suna kuma malamai suka ce saboda wannan ne aka kuci wannan hadisin wai da aka zo aka zuwa Madina sai aka zo aka kama manzala ta sama ga ko ni bashi ya hijira ne kuma da wata mata aure ta kuma manzala ya ce wani kuma da kuma da kuma na wa kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratu ila dunya yusibuha aw ila ma'atin yankihu fa hijratu ila ma hajar ilayhi amma an yi inkarin hadisin ya zo cikin ne na wannan hadisi din amma dai kowanne hadisi wannan hadisi shi ma ya inganta kawai hadisi ta ma yana nan sai wani kuma ya hijira saboda ya aure mace sai ake tsokana su da wannan kuma da yayin da shi babu kanin su za su ke zuciyar sa shi ma muhajiru Ummu Qais ko da zahiri ya nuna ya hijira don mata ne sai a dinga zoliya sa wannan ya hijira ne don mata irin zoliya da ake tsakanin abokanai za mu tsaya haka wannan hadisi ke kuma mun buɗe ainihin wannan babin kuma abin da za mu tsaya shi ne hadisai akan shi saukon bahayi kamar yadda na faɗa mana hadisin dogo ne yana da jawabai da yawa kuma na tsallake su ne za mu tsaya nan mun yi awa ɗaya kuma idan mun tashi gaba kuma za mu karanta hadisai da yawa kenan tun ba irin hadisi Ibnu al-Amal bin Niyat ba ne kuma muqaddima da muka yi ta mata da ke mana wani daga cikin lokacin sannan bayan nan kuma mun yi babban bako da babban da shi ne wato Sheikh Umar Abdul Qadi da bako ba ne a wajen wasu da yawa a nan domin shekara uku yana zuwa yana tasiri a masallacin ba su da yola daga farko ramadan har zuwa ƙarshensa malam Umar ɗan uwa mun yi karatu da shi a jami'ar musulunci ta Madina kuma yana gaban mu da shekara biyu bayan ya shekara biyu muka same shi shekara ya riga mu dawowa ya zo ya kawo wani abin nan ya zo ziyara ya karanta da ɗalibai a nan yola ya mutu wani littafi to shi ne kawo ziyara na cikin wata bukatun ya zo wurin karatunmu za mu ba shi dama insha Allahu an yi nasiha ko da minti biyar ne zuwa goma ubangiji ta'ala ya amfane mu da abin da zai faɗa malam fa yatakabbal shukran wa ma'juran
in bin shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wa sallama bi sunnatihi ila yawmiddin thumma amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ce ga Allah subhanahu wata'ala da kuma nuna farin ciki da sosai da halatta na wannan karatu mai albarka da yadda na ga amsawa mai kyau kuma dukkanki za ka duba fifici na ɗaliban ilimi sosai da sosai wannan ba ƙaramin abu ne da za a yi farin ciki da shi ba Allah subhanahu wata'ala ya ƙara albarka shi malam Sheikh Abubakar Mukhtar shehi ne a wajenmu tun a Madina har a Najeriya so malam muna masa fatan alkhairi duk juhudi da malam yake a cikin wannan gari hakika gaskiya muna tare da shi a cikin zuciya kuma muna masa fatan alkhairi ba ƙaramin aiki yake ba irin aikin da ake idan an samu tsayayyu irin su akan irin wannan aiki sai dai mutum ya tsara fatan alkhairi hakika ina yi wa malam addu'a Allah ya saka masa alkhairi Allah ya sa masa albarka ya kara masa albarkoki zuriyarsa Allah subhanahu wata'ala ya ɗaukaka ta mahaifansu da suke raye Allah ya musu albarka waɗanda ba sa raye Allah ya kai musu albarka cikin kabarinsu wannan duk mutumin da yake kawo maka alkhairi shine abin da zai masa man sana alaikumul ma'rufa fa kafi'uhu in lam tajidu ma tukafi'unahu bihi da'ulahu duk wanda muka aikin alkhairi ku yi sata masa sakamakon abin da za ku ji a jikin ku shi ma yake jin lalle an sata masa da duk abin da mutum zai iya da shi ake sata wanda ya alkhairi za ka yi a bane ba ta da wani abu da kake ga za ka yi to gabansu da ba a gabansu da kake ta masa adal alkhairi ina yawan kula a guraren darussa na malamai ina cewa malamai suna shan wahala wallahi wani lokaci idan za a yi darasi a dau littafin can aleka a dau kunan aleka a buɗe kwamfuta aleka a je a siyo abin data a kan a waya duk da zuwa ba ka karatu ne kai inganta shi kana bincinka wani yana wajen kasuwanci ne karatu yana ta harkar kasuwanci da ta kuɗi kuma malamin ma ya iya neman kuɗi ya fi kama iya ko ba ka bane ko kuma malamin shi ka iya neman kuɗi ba neman fi da iya ba haka za ka gani amma malamin da ya haƙura neman kuɗin sa wani wallahi shagonsa zai rufe duka dan kai ka zo ya gaya maka abu mai inganci sura Allah irin wannan makamakon zuwa mai fiti zuwa kamar a hakan kuma wani aka samu wani group din suna zauna kuma suna zagin malam ne to haka zai buga nan ya shiga nan ya fito nan yana wasu aikin da suke wani ban gama muraja'an abin da zan gaya musu ba yanzu haka na gudun malam ina same shi ya buɗe kwamfuta yana kokari a kan rubuta yana dukawa yana tsara abin da zai gaya muku duk abin da mutum yake da shi na yaga ya ba da gudunmuwansa wajen yadda ake isar da wannan saƙon din gaskiya ya yi ko a bayyane ko a fili ko a abin nan mutum ba zai iya ba ya je ya addu'a ina fara ina cewa waye ne yanzu ka tashi sallar dare ce kadai ya tashi ba dan yayi wa kansa addu'a ba ya tashi dan yayi malamin addu'a saboda alƙawarin shi kuma Allah waye ke haka wannan gaskiya ne wannan daren ka ware shi ne yau malami na da yayin karatu mai na ji dadi ko kuma da yake ya yi min damuwa da take damuna yau kawai na tashi ne dan na masa addu'a amma kana tashi dan waye kinka ta yi kyau kuma haka bane ne kon ka yi kyau aiki da kake ba ka samu kasuwancin ka yi albarka amma wanda zai kai ka bu lahirar ka shiga aljanna kuma ka tashi kuma sa addu'a ka duniyan ka akan lahirar ka hadisin da mana ya karanta wannan man kana yuridul ajil ajalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid duk wanda duniya ta fi shi Allah sai ya zaɓi wanda ba ma ya ba kowa yake ba ba amma mai san duniya fa inna Allah fa inna Allah thawabu dunya wal akhirah man kana yuridu thawab ad dunya fa inna Allah thawabu dunya wal akhirah kana Allah sami'an basira duniya in ka fi shi da ka lahira ta fi kuta duniya da lahira da Allah ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ba kai wannan nukta ta farko gaskiya da ake kula da su bayan Allah da suke hidima a kanmu musamman hidima ta nuna mana lahirar mu kullun damuwar su ya za a yi a ga mutane ya za a yi karan ta so shi ina ma a ce mutanen sa ma su fishi imani su fishi komai a bangaren karatu a ciki shi ya isa da wannan su gode kana shine burin kowa kan ta mana kuma an yi magana ne ta niyya ta yan uwa niyya tana da girma niyya tana da girma sosai halan yana sai a cikin a cikin sani da ku abubuwa maganganu cewa inda ya shige shi cikin wata gidda ai sati uku ba gama hadisin ba amma an kawo maganganu a dunkule masu ka'ida kuma duk maganar za a kawo guda ɗaya in mun rike ta ba isa duk sharhin da za a yi mana din shi ne girman malami da kiman sa da tsari da cikin lokaci ya tara maka abin da wata gidda ya sati uku ba dai ana karanta maka Allah ya saka mishi alkhairi yan baya sun sha wahala akan niyya suna shan wahala akan ta suna shan wahala akan ta duk ya iya fitowa wajen darasi ya ga an cika kuma da fi hankalin da ya ce ciki shi sai dane turo min jama'an nan fa samu matsala haka wani haka ga yi sai ya zo ne ya turo su sai su yawa dan in yiriya to kuma ne don Allah ki zan yi ko wani abu ya zo ne da ban ku dare shi ni Allah nake miki sai ki fita ban sha wahala a aiki ba fiye da yadda niyya ta bani wahala haka suke ba su yan baya ba wani abu da ban wahala da sha wahala da sha wahala cikin niyya haka suke fara suna kin suna kin suke ji kaza da yau wani ba su da su baya sai ya tsaya a mai kin kawai cikin da ke cikin niyya ta ne ina da shi kuma da in ka su da aiki ba na Allah ba duk aikin ba ne ba duk aikin kan za ka yi kai ka shi duk hanyar a ce kai wani ga sallah ga sallah ba an fara ba mutum uku da a fara musu hisabi ran kiyar da su mai kuɗi ɗalibi ilimi ko malami ko kuma ba ciki da wane ne mai jarunta ya ji cikin kai ya kace sai Allah ya ji an tashi a ce ayi wata ciki sai Allah ya ni fa na jarunta da ba da ni kai na fada kuma an ce kai jarumi ne talibin ilimi ko malami sai an ji kiyama ya ta rayu wuce ya kan da dukkan da yana sa wani kai jama'ar sun ce ladafin da duniya sun ce kana da sun ce kana sun ce kana da kokarin zuwa ta alim kana da kaza kana da kaza an ga mu ku yi wuce shi ya sun ga ladafin da duniya wani ne uku da kuki na ji da dukkan kai ya ji da dukkan cin barayu wani ne dukkan ka ciga ha sai yana da kokari yayi kuma an fara ladan ya cinye ku yi wuce shi wani bawan Allah cewa yi babin da zai buɗe na karatu shi yasa innamal a'malu binniya saboda mai tsaye sun yi cewa tina fa sai Allah a babin da ya fara ko babu Allah Allah ubangiji ya mana tawfiki sai Allah ga malamin kan niyya sun yi abubuwa da yawa wannan ya rike wancan an kawo niyya ta jizul ibada ta abin ha'an ba ta jizul ibada ta al'ada ta jizul waye min waye ta jizul waye min waye kuma shin ya yawa kana mana cikin yanda mutaka nurin niyya mutaka niyya wajen niyya mutaka niyya wajen ba niyya ba kuma kana hankali ba kuma kaza ibada ila ma qawla ki ma'ana wa ghir ma qawla ki ma'ana ibada ma qawla ki ma'ana wannan dole ki kama da addu'a ba kuma addu'a ba kuma ki kama da niyya ba ghir ma qawla ki ma'ana ita ce da amfani niyya kana suka ku bangare ku suka bana ta biyu kenan duk ibadan da kokalwar ka ta yi ne sai ba ki sai sai wani ba ki kai mata niyya ba ki ba sai iya maka ko baka niyya ba ku sai amma ibadan da kokalwar ka ma ba ki san me yasa aka ce kai ne wannan din ki niyya ba ku ba sai ba misali ni sa muke alwala mun san abin ne sa muke alwala ku sai ba kuma idan ibada ta Allah ya ce mun ko mun bi dan muka muna neman hikin cikin yin alwala mai sauraci cikin da musu uku kusa da shi kuma ni wanka mana cikin na da alwala ko kuma wata ta gani mai sauraci cikin alwala ko kuma ni ne cikin musuniya amma da kuma ko wani ba sana gani wa ibada ce ko wani ta gani wa amma ba ni musuniya ba misali yanzu ni ba ce ibada ne ko ba ibada ba to ina da bin sa dubu dari wani ne cikin sa ina hadir ji ce amma ni na bin dubu dari Allah ya dubu dari kan nan sai na ta maka dubu dari sai wallahi ban yi niyya ba a jiya kuma niyya ba ta yi kuma ce ba kuma niyya ba ta yi kuma ibada ce misali kashi ya taba rigar na kwakwalwar mu aka gano ne sai ke wanke kashi aya ba ta saba ko ba a ce mu yi ba a hankali mun san ya dace ka yi shi sallaci da kashi ko ba ka bane sai na daure gan sai na rafi a jikin ginuwar shanya sai ruwan sai zo ya wanke ta ya halatta ni sallaci da halatta ya halatta amma na yi niyya ko ban yi niyya ba ban yi niyya ba saboda kwakwalwa ma ta gano me yasa aka ce a wanke wannan kayan kawai zo ce jinaba a jikina jinaba mun sun me sa Allah ya ce bai wanka ba za mu iya ganowa ba me sa an kusa da baki an wanke kullun jiki a wasu ruwa ce a wasu ruwa ce ka ga ba za mu gane ba mu gane hikima ba wannan dole hemu mu India ya ina da jinaba a jikina ruwan sama ya daka ni sai na je gida sai na tuna ni fara ma ina da jinaba ruwan sama ya daka ni wankan yayi kure ba bai ba da ai ni ya ba to mana da kake da alkhairi malan ya ce ka kige duwa da yawa da yawa kace ani ina ma cikin garin yau Allah gafarta mana zan yi ta jiban wannan abu mai sai Allah ku kace na mu yi ta kokari muna neman ka cikin muna sauraro saboda malan yana da shi ni dai sauran talibin ilimi da suke wasu tsare ba su zuwa su halarci tuttuka ina kira malan Abubakar Usman malan malai malan fuka ne risk ne ku tsaya ku amfana a cikin musu ko yin yoyin kuma kare daukar mala dan ne ta ci ina ne Jordan ku yi shirwan sa ba ni farawo ku ya ku amfana wani ma da da falala a gaban sa ma bai san kiman ta ba da abu mai falala ga girman ka amma baka san kiman sa Allah ya muku albarka Allah ya wa malan albarka bazan yi ta da ku sai saboda an yi karatu da kuma yi bayani amma da wasu abubuwa muhimmai Allah ya mana albarka da daya Allah subhanahu wa ta'ala ya kara wa mutane sabranci Allah ya saka miki alkhairi kuma shi kuma miki cikin salati da zakar ya suma cikin masu masallaci masu shirye shirye Allah ya saka musu alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah umma Allah ya saka musu alkhairi kuma Allah ya saka da cikin wanda ya fada wannan mun tawon fatawa bayan ya dawo Madina ya je Egypt kuma sai kuma ya dawo Masallacin Safi da kuma yana shirin zuwa da PhD a wani kasar ne ma kace Uganda shi Uganda kuma yake tsarita amma ba fata ba ne kuma na wata ala ce mai kishi da albarka abun da kai abun da za a yi nan gaba kuma Allah ta'ala ya kai ka
magani zamu kira Allah ya mu'afa tambayoyi abin da ya sauka insha Allah. Ne kiran Allah bismillah.